الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 12 ga watan Ramadan, Hijira na da shekara 1434, daidai da 21 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 87 daga cikin jeren giyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka sanya wa take da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin suratul Baqara. Mun kwana akan aya ta 176, wadda wannan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana mana da cewa biyayyar Allah da nagarta kadai tana tabbata ne ga wadanda suka yi imani da Allah da annabawa da littattafai suka yadda da ranar lahira. Na'am, 77, aya ta 177. Biyayya tana tabbata ne ga wadanda suka yi imani da Allah, suka ainihin wato yi imani da manzannin Allah da annabawa da littattafai suka yadda da ranar lahira, sannan kuma waɗanda in suka yi alƙawari suke cikawa, sa'annan waɗanda ainihin suke tsaye da gaskiya. Wata kalma mai matuƙar muhimmanci ko wata jumla mai matuƙar muhimmanci a cikin wannan aya da Allah ya zo ƙarƙare ayar sai ya take ta akan cewa ula'ikal ladina sadaqu, waɗannan masu wannan siffar su kadai ne suke da gaskiya, su kadai ne waɗanda suka gaskata Allah. Sannan sai ya ce wa ula'ika humul muttaquna, waɗannan kuma su ne masu ainihin tsoron Allah. Kenan Allah madaukakin sarki yana nuna mana a fakaice mu fadaka, duk wanda bai siffanti da waɗannan siffofin ba, to akwai alamar tambaya dangane da gaskatawar da yake cewa yayi, ko kuma cewa da yake shi mai gaskiya ne. Kamar yadda duk wanda bai da waɗannan siffofin, to akwai tantama dangane da ainihin wato takawar shi da tsoron Allah shi. A nan shi ne nake so ainihin yi mana matashiya a yau da wani hadisi na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda ainihin sahabin shi ya ainihin ya ruwaito Abdullahi dan Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Abdullahi dan Mas'ud ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Abinda Annabi yake fadi a cikin wannan hadisi yana cewa ne jama'a ku rinka yin gaskiya, domin gaskiya ita take jagoranci zuwa ga nagarta. Kun ga wannan hadisi yana ƙara mana sharhin wannan aya kenan, da Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, biyayya Allah ba wai fuskantar gabas ko yamma ko makamancin haka ba. Managarta Allah madaukakin sarki sai yake cewa ta tabbata ga imani daga ƙarshe cike da cewa waɗannan masu waɗannan siffofi na nagarta to su ne waɗanda suka gaskata Allah. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana yana cewa ku rinka yin gaskiya jama'a, domin gaskiya ita take saman maka da ɗabi'a ta nagarta. Wa innal birra yahdi ila aljanna, sannan ita kuma biyayya ko kuma ita nagarta ita ce take jagoranci zuwa ga aljanna. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, mutum yakan yi gaskiya ya yi ta ƙoƙarin aiki da gaskiya har a rubuta shi cewa shi mai gaskiya ne a wurin Allah. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, Annabi ya ce ku daina yin ƙarya, saboda ita kuma ƙarya tana kai mutum zuwa ga rashin mutunci. Idan ka zama maƙaryaci to zaka waye gari ka zama fajiri, baka da mutunci, baka da kunya. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, sannan ainihin wato fajirci, rashin mutunci yakan kai mutum zuwa ga wuta. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا mutun zai ta kariya kafin ya ankara har ya zama hamshakin mai kariya a wurin Allah madaukakin sarki kuma an rubuta sunan shi cikin jeren giyar makariyata na dan tunasashe mu wannan hadisin ne domin mu dubi alakar ayar da kuma irin alakar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya siffanta lallai duk wanda yake so ya zama mutumin kirki mai halin nagarta to ya kiyaye gaskiya ya kiyaye ainihin tsoron Allah sannan kuma ya cika waɗannan sifofin Allah madaukakin sarki ya taimake mu a yau zamu tashi ne akan aya ta 178 a inda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
idan ba ku manta ba a tun farko farkon tafsirin wannan sura nace Allah madaukakin sarki ya saukarwa da annabi ita ne zuwan shi Madina ya kamata mu tsaya mu nazari yaya garin Madina yake a wancan lokaci kuma menene ya bambance Madina daga Makka Makka dai gari ne na zallan Larabawa waɗanda suke maguzawa sai ƴan tsiraru da suka yi tawaye daga addinin maguzanci suka je suka shiga wasu addinai daga ciki akwai addinin Kirista waɗanda su ma wane da wane ne da su ci a kirga su ba gaba don haka mafi yawancin mutanen Makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana baƙaƙen maguzawa ne kuma jahilai shi yasa in ka dubi salon surori da ayoyi da suka rinka sauka a Makka sun sha bamban da na Madina Madina gari ne shi kuma wanda yake akwai gamin gambiza akwai Yahudawa akwai Kiristoci sa'annan akwai mushrikai waɗanda ke bin addinin gargajiya ana nan sai ga annabi ya iso da shi da tashi jama'ar kuma aka samu cikin ƴan gari waɗanda suke bin addinan gargajiya maguzawa kenan sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam har sai aka waye gari babu wani mutum kwaya ɗaya daga cikin kabilar Madina ƴan asali maguzawa wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaba ɗayansu sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka waye gari yanzu garin Madina ya zama musulmi Yahudawa da Kiristoci to amma kuma sai wata al'umma ta bayyana wadda da ba ta a cikin musulmi sanda ake a Makka sannan kuma da babu irin wannan al'ummar sanda annabi bai iso Madina ba wannan al'ummar ita ce munafukai su kuma waɗannan masu kai da komowa ne tsakanin musulmi da kafirai saboda su kiyaye manufofinsu na siyasa da manufofinsu na tattali da kuma manufofinsu na rayuwa wannan shine abin da galibi yake kai mai yin munafunci yayi munafunci sakamakon wannan sai zama Madina kun ga ta hada wasu irin nau'ukan mutane waɗanda a da ita kanta ba ta da su kuma a da a Makka babu irin waɗannan mutane ko kun fahimta jama'a ka koma Makka ka dubi irin al'ummar da ke cikin Makka mafi yawancinsu Qurayshawa ne tare da cewa Quraishawan kuma sun sake rarrabuwa, kamar yadda zaka ce Hausawa, Hausawan kuma sai ka ce sun rabu. Idan ka sake raba su sai kuma ka sake ganin sun sake rabuwa, shine Hausawa ne. A cikin su akwai Sakkwatawa, akwai Zage-zage, akwai Katsinawa. Idan ka shiga cikin Sakkwatawa sai kaga akwai Zamfarawa, akwai Sakkwatawan, akwai kuma Kabawa. Amma kuma kai da ke waje duk a me kake kallon su? Sakkwatawa. Idan ka shigo Madina zaka ainihin dubi mutanen Madina da ke zaune a Madina, Ausu da Khazraj, kai zaka dube su Larabawa ne. Amma su kuma akwai kabila Aus, akwai Khazraj. Idan ka shiga Makka kai kana kallon su Quraishawa ne. Amma akwai Banu Hashim, akwai Banu Abdul Muttalib, akwai ainihin Banu Zuhra, akwai Banu Kal, ga su nan daban-daban, akwai Taimawa su Abubakar, akwai Umayya su ainihin Uthman, ga su nan daban-daban. To Annabi da ya tashi baro Makka, kar ku manta, ya baro tare da waɗannan sahabban. Dan haka kun ga shi Annabi da sahabban shi da suka iso, su kansu a kasantuwar su Quraishawa, amma a cikin su kuma akwai bambancin kabilu. Ya iso kuma ya samu ga waɗannan Yahudawa, su kuma a cikin su akwai Banu Nadir, akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Quraiza, su kansu a Yahudawa. Sannan aka zo aka samu Musulmi na Madina, su kuma ga Aus da Khazraj. Yanzu kaga Madina ta hada wata irin gwanja kenan da Hausa, ma'ana ta hada wasu irin tattaruwar al'umma masu bambancin yare, masu bambancin aqidu da kuma manufofi. To sa'annan kuma in ka dubi Madina ta wani bangaren, sai ka ce Madina cibiya ce ta civilization. Akwai mutane iri-iri waɗanda suke kawo ziyara, akwai waɗanda suke zuwa Madina domin ainihin wato su zama ɗan tourism ne, ɗan su yi kallon kaza, su yi nazarin kaza. Wannan kenan in ka dubi Madina ta ɓangaren rayuwa. Ka sake dubar Madina kuma ɓangaren kasuwanci, za ka ga cewa Madina cibiya ce ta kasuwanci. Akwai kasuwanni iri-iri a Madina. Sannan ga kuma Madina wurare ne na shakatawa da kalankuwar shekara da makamantansu. Kenan yanzu ana buƙatar wasu dokoki waɗanda ba irinsu aka saukar a Makka ba. Kun ji dalilin saukar wannan sura mai daraja. Ta sauka ta zo ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayani dangane da irin nau'ukan mutanen da suka haɗu a Madina a wancan lokacin. Shi yasa za ka ga suratul Baqara ta fara da maganar munafikai, ai muminai, ta yi magana dangane da mushrikai, ta zo ta yi magana dangane da munafikai. Sannan can kuma za ta zo tana fara magana dangane da ahlul kitabi sama-sama. To amma Ali Imran tana zuwa sai kaga ta yawaita magana dangane da ahlul kitabi al-yahudi wa nasara. Suratul Nisa kuma ida sai kaga sun yawaita magana dangane da Yahudawa. Wannan idan ka fahimci wani abu da Allah yake aika maka da sako, shine me ka gane cewa ba a yi wa al'umma ɗaya wa'azi iri ɗaya. Idan ka samu kanka a Sakkwato irin wa'azin da za ka yi daban, salon wa'azin daban da irin in ka samu kanka a Gombe, wa'azin da za ka yi a garin Gwandu ya sha bamban da irin wa'azin da za ka yi a Bauchi. Kenan wa'azin da za ka yi a Niger ya sha bamban da irin salon wa'azinka a Ghana. Wa'azin da za ka yi a Ivory Coast ya sha bamban da irin wa'azin da za ka yi a Nigeria. Tunda Allah Maɗaukakin Sarki da ya halicci mutane, shi kanshi ya rinka bambanta ire-iren salon wa'azin shi da wahayin shi da yake saukarwa daidai da zamani. Zamanin Musa aka saukar da At-Taura, zamanin Isa aka saukar da Injila, zamanin Dawud aka saukar da Zabura, zamanin Annabi aka saukar da Al-Qur'an. Ko an fahimta jama'a? To idan ka dawo cikin Al-Qur'ani kuma shine zaka ga Makkiya Madaniya, wannan sura ta sauka a Makka. Sai ka ji malamai suna cewa ga irin salon surorin Makka sun fi ba da ƙarfi game da magana dangane da kafirci da kafirai, magana dangane da tauhidi da kuma masu tauhidi, da kuma haƙuri da ƙoƙarin musulmi su jajirce akan imani. surorin Madina kuma sun fi bada karfi dangane da kawo shari'o'i da kuma bayyana manufofin da musulunci yake tsarawa dan adam. Waɗannan aya ko wannan aya da aka karanta jama'a tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina. Ba dan kuma ba saboda zamantakewa tana iya kawo saɓani, saɓani yana iya kawo tashin hankalin da zai kai zuwa ga kisa. To ana buƙatar a samu menene abin da ya dace daga Allah maɗaukakin sarki. Dan haka jama'a, idan kun fahimci wannan, addinin musulunci tsari ne wanda yake ci kanshi mai cin gashin kanshi, bayi da buƙatar aro daga wani tsari, bayi da buƙatar a jingina shi da wani tsari. Ya rage wa musulmi wannan irin baiwar su tashi su haɓɓaka ta ta dace da kowane gari da kowane zamani, shine manufar saukar da Al-Qur'ani. Malaman musulunci kar ku sake a samu gazawar addini ta hanyar ku, don shi addinin ba gazajje bane. Dattijan ka ne wato uban ka ya mutu ya bar maka gona, sai ka waye gari saboda ka daina noma, sai waye gari yunwa sai ta kama gidanku. A halin zamanin shi babu yunwa a gidan, kaga matsalar ba ga gonar bace, matsalar daga gare ka ce. Saboda haka malamai kar ku sake a ga lagon musulunci saboda gazawar ku. Bahaushe na cewa idan nagari ya zauna sai dan banza ya miƙe. Idan malamai kuka gaza exploring wannan baiwar, kuka gaza bayyana wannan baiwar da haɓɓakata, to sai a gaggazawa addinin musulunci, sai kuga ana ɗibo wasu tsarin rayuwa ana kawowa. Duk wani tsarin rayuwa kuwa yana da rikici, yana da ruɗani. Shi yasa kullun zaka ji ana cewa constitutional amendment, za a je za a yi wa tsarin mulki kwaskwarima, za a je za a yi kaza, za a je za a yi kaza. Al-Qur'ani yana nan yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi. Musulmi ba su da buƙatar wani tsari in ba Al-Qur'ani da shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita ba. Don haka a cikin wannan aya da aka karanta mana jama'a, duk abin da muke buƙata dangane da samar da zaman lafiya, da samar da kwanciyar hankali da lumana, da samar da absolute security, cikakken tsaro wanda ike babu fargaba bayan shi, a cikin wannan aya da wadda za a zo a karanta mana a bayanta za ku ga akwai. Allah maɗaukakin sarki ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, ina sake tuna muku magana Abdullahi dan Mas'ud, yace duk sanda kaji Allah ya ce ya ku mu'minai ka natsu da kyau, mai yiwa alheri ne Allah zai faɗa maka kabi, mai yiwa sharri ne Allah zai gargaɗe ka ka kaucewa. Ya ku mu'minai, kutiba alaikumul qisas, an farlanta muku ramuwa, an farlanta muku fansa, fil qatla, game da kasassun ku da aka kashe. Idan aka kashe maka dan uwa, Allah ya farlanta, in baka yadda ba Allah ya farlanta a rama maka, Allah ya farlanta. Yanzu wannan jumlar ta zo ne don ta samar da lumana. Allah maɗaukakin sarki ya farlanta bayan ya shar'anta ramuwa, an kashe maka uba baka yadda ba, to Allah maɗaukakin sarki ya farlanta muku akan ainihin a ɗauki fansa a rama. Amma ita ɗaukar fansa ba kai ba, sai aka ce ku, kamar yadda za ka zo ka ji a ƙarƙashin shugabancin wani mai shugabancin ku, ku za ku taimaka mishi ne wajen yadda za a tabbatar da cewa an ɗauki fansa kuma an yi adalci. Wannan irin fansa da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta muku ga yadda take, al-hurru bil-hurri, idan ɗa wanda ba bawa ba ya kashe ɗa wanda ba bawa ba, sai a je sai a kashe wannan ɗa saboda ya kashe ɗa. Wal-abdu bil-abd, idan bawa wanda ba ɗa ba ya kashe bawa, to shi wannan bawan shi ma sai ainihin a kashe shi. Wal-unsa bil-unsa, idan mace ta kashe mace sai a kashe wannan mace saboda ta kashe waccan macen. Amma da yake Allah maɗaukakin sarki ya iya tsari, sai ce faman ufiya lahu min akhihi, wanda duk aka yafe mishi kisan dan uwan shi da yayi to sai ka natsu yanzu Allah yana son ya samar da lumana ne tsakanin waɗannan al'umma da tashin hankali ya faru har aka kashe daya daga cikin waɗancan kai da ainihin kai kisan kai ba daidai kai ba kai kisan kai da gangan ba daidai kai ba kuma Allah bai yarda da abin da kai ba kuma ya shar'anta ya wajabta a kashe ka to amma kai kuma da aka kashe wa uba kowa ko kani ko mata Allah madaukakin sarki ya ba da damar a daukar maka fansa to amma kana da yancin ka ce ka yafi gaba daya dan haka ba za a kashe wancan da ya kar ubanka ba ba za a kashe wancan da ya kashe dan uwanka ko kaninka ba kana da yancin ka ce ka yafe gaba daya kana da yancin ka ce ka yafe kisa amma kuma kana neman a biya kadiya to yanzu sai Allah madaukakin sarki yake shawartar shi wanda aka yi wa kisan kai a fakaice yake hakurtar da shi akan inda zai yafe to da abin zai zama alkhairi sai kuma Allah ya dawo yana magana da shi wanda ya kisan kai kuma aka ce an yafe kisa akan shi amma ya biya diya wane eh ka kashe mini dan uwa dan haka shari'ar musulunci ta ce za a kashe ka amma ni kuma na yafe maka kisa dan haka zaka kawo naira miliyan 5 ka biya ni to yanzu kun ga wannan yarjejeniyar an yi ta a gaban alkali ko a gaban mai shugabanci an yadda haka ko sai Allah ya ce faman usiya lahu min akhihi wanda duk aka yi mishi ahuwar kisan da yi wa dan uwan shi shay'un aka yafe mishi wani abu to kaji sai yanzu kai da kai kisan kan kuma sai Allah madaukakin sarki ke nuna ai wannan da ka kashe dan uwanka ne don musulmi ne to in ya zama an yafe maka wani abu na daga kisan nashi aka ce ka biya wani abu ko kun fahimta fattiba'un bil ma'ruf shi wancan da ya yafe din to sai ya bi bashin ko ya bi wannan haƙi nashi da kyautatawa ya bi sannu har wannan ya biya abin da aka nemi ya biya din wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wancan da aka yafewa to ana fatan ya marmaza ya biya wannan abin cikin kyautatawa ka duba yadda Allah ya bigi jaki ya bigi taiki an yi kisan kai ya faru to amma sai ka hakura kace ka yafe ba sai an kashe wannan da ya kashe maka dan uwa ba sai kace amma kana so ya biya ka naira miliyan 5 misali ko ya biya ka shanu 30 ko ya biya ka raƙumi 100 to sai Allah ya ce to ka bi shi sannu a hankali ya biya don ta iya yiwa ba yi da su yanzu zai je nemo yadda zai biya to kaji abin da aka ce da kai hakurin ka kara hakuri kuma ka bi sannu a hankali to kai kuma da aka yafewa ka tuna fa da kashe ka za a yi amma sai aka ce je ka samu naira miliyan 5 to kai kuma abin da ake so ka nuna mutunci wajen marmaza ka hada waɗannan kuɗi ka biya ko waɗannan dabbobi ka biya Allah madaukakin sarki sai ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan saukakawa ce daga ubangijinku da kuma tausayi saukakawa ce kai da aka ce za ka iya yafewa don ta iya yiwa idan da Allah madaukakin sarki ya rike hukuncin a hannun shi cewa duk wanda ya kisa dole a kashe shi koda ƴan uwa sun ce sun yafe kun san ƴan sanda suna haka kai dan uwa zai kace ka yafe sai ƴan sanda su ce su ba su yafe ba eh sai a ce gwamnati bata gwamnati ƴan sandan kenan sai a ce gwamnati bata yafe ba to shi Allah ba haka yake ba Allah ba irin police din Najeriya ba shi Allah yana da ahwa shi ya halitta bawan shi ne mallakar shi ce sai kai ka kashe sai ya dubi su waye ƴan uwan shi na jini sai suka ce sun yafe sai Allah ya ce to shikenan shi ma ya saukaka bai dauki zafi ba bai rike wuta cewa dole sai an kashe ka ba jama'a kun fahimci wannan takhfif din rahma tausayi wannan kuma Allah ya yi haka dan limana ta samu idan wane ya kashe wane
a daidai lokacin da ku ya wayi gari dan uwan ku ne yayi kisan kai me yake faruwa galibi dayan abu biyu ne ko dai ku tarwatse ku ce ba ruwan ku da shi haka na faruwa ko tana faruwa dan uwan ku ne yayi kisan kai sai ku watse ku ce ba ruwan ku da shi kun sare yadda shi kenan idan ya je waɗanda yawa kisan kai suka ce sun yafe mai idan ya dawo akwai sauran yan uwantaka tsakanin ku da shi babu sai ya ce nan bala'i ya same ni kuka watse mini ni ma ba ni ba ku kun fahimta jama'a na ɗaya kenan na biyu wani kuma zai yi kisan kai sai yan uwan shi kuma sai su ce za su tsaya mishi su shiga su fita su ga cewa ba a kashe shi ba aje a kaiwa alkali cin hanci aje a lallashi dangin mamaci duka alkali ya ki dangin mamaci su ki dan haka sai a kafe akan cewa sai an kashe wannan da yake san kai idan aka kashe shi ku ƴan uwan wannan da yake san kai aka kashe shi me zuciyar ku za ta dauka game da wadancan akwai sauran zaman lafiya sai kaga babu to Allah kuma yana son a zauna lafiya ne dan haka sai yace to shi ta bangaren haƙƙin shi bai dauki zafi ba idan dai ƴan uwa sun yafe to shi ma ga mafita sai Allah yace sai a samu menene za a yarjejeniya akai ya kamata ka fahimci kisa nau'i biyu ne a jimillance da malaman fiqh suka bayyana akwai na ganganci akwai kuma na kuskure nan ana magana kisan kai ne na ganganci kisan kai na kuskure shi ba kisa ne hukuncin shi ba shine ka zo yi wa ainihin wato mutum bulala malamin makaranta ne sai ya ce zai wa dalibai gaba ɗaya bulala bibiyu ya zo ya nemi su bulala duka dalibai a nemi su bulala kuma suna shanyewa wani dalibi a nemi mai bulala kawai sai ya faɗi sai ya mutu yanzu asali malam ya nufi ya kashe shi ne sannan a ɗabi'ance malami ne wa dalibi bulala ko ba ya yi yana yi to sai a ce wannan kuskure ne ya faru amma kafin a ce kuskure ne ya faru sai an dubi abin duka irin wannan abin dukan an saba duka da shi malami ya saba dukan ɗalibi sannan guda nawa aka daka kafin shi ba su mutu ba kafin wannan ranar ana irin wannan dukan a makarantar da ana yi to yau sai ta faɗo to sai a ce to wannan kisan kai na kuskure ne ko kun fahimta to a shari'ar musulunci idan mutum ya kisan kai na kuskure to zai yanta bawa mumini ne in kana da bawa mumini sai ka yanta shi dangane da haƙƙin Allah kenan idan baka da bawa mumini sai ka je ka siyo bawa mumini sai ka yanta shi idan haka ba za ta samu ba saboda babu bayi a garin ku ko kusa da ku ko kuma baka da kudin da za ka sai bawa ko baka da shi ko ni dalili makamancin haka to ga kuma mafita ta gaba ita ce sai kai azumi na kwanaki 60 ko wata biyu cif to ka biya haƙƙin Allah kenan to ƴan uwan wannan da ka kashe wa dan uwa da kuskure ƴan uwan shi su kuma Allah ya wajabta danginka kai kuma na uwa da na uba a cikin shekara uku su biya su raƙuma 100 ko gwargwadon abin da zai kimar raƙumi 100 da haka duk lokacin da kai kuskure ka kashe wani to akwai abubuwa guda biyu akwai diyya akwai kafara kafara a kanka ita ce yanta bawa ko kuma azumin watanni biyu a jere kai da kai kisa kenan ɗan uwanka na uwa da uba su kuma akwai diyya a kansu ita wannan diyyar za su biya raƙumi 100 kuma shari'ar musulunci ta ba su ƴanci su rarraba raƙuman nan a cikin shekara uku su iya biya kun ga duk wannan yana nuna irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake da sassauta al'amura wannan game da hukuncin kisan kai na kuskure kenan amma akwai wasu matsaloli daga ciki idan ƴan uwan wannan da aka kashe da kuskure suka ce sun yafe to shikenan ƴan uwanka yanzu sun huta daga bada raƙumi guda 100 amma kai kuma fa to akwai azumi akan ka guda 60 ko kuma yan tabawa wannan babu yadda zai fadi ko ta halin kaka sai malamai suka ce abinda qur'ani ya fadi kenan to amma in ya zama ba za ka iya yan tabawa ba ba kuma za ka iya yin azumi na watanni biyu a jere ba ko akwai damar ka ciyar da miskinai 60 mafi yawancin malamai suka ce babu me yasa kuka ce babu sai suka ce saboda Allah bai faɗa a Qur'ani ba iya abu biyu kawai Allah ya faɗi a Qur'ani yan tabawa ko kuma azumin watanni biyu Imam Shafi'i da shi da wasu malamai yan kadan sai suka ce a akwai sararin kai azumi aikaciyar da miskinai 60 sai aka ce wa Imam Shafi'i da shi da waɗannan malamai yo amma ai Allah bai faɗa a Qur'ani ba sai suka ce kwarai da gaske bai faɗa a Qur'ani ba amma kun san dalili saboda nauyin laifin ne shi yasa Allah bai kawo wannan hukunci mai sauki ba amma in ta zama tika ya kasa yan tabawa ya kasa yin azumin watanni biyu to babu laifi sai a ce a koma zuwa ga ciyar da miskinai guda 60 sai Imam Shafi'i sai suka ce musamman kuma muna da irin wannan matsala a cikin Al-Qur'ani sai dai ba irin wannan laifin ba kaga mutumin da yawa matar shi zihari ai yana da ɗayan mafita guda nawa uku ko yan tabawa ko azumin wata biyu ko ciyar da miskinai sai suka ce to tunda akwai salon irin wannan kafarar sai dai wancan saboda laifin yayi muni ne shi yasa Allah bai kawo wannan hukuncin ba to in ya rasa yadda zai sai ya ce to ya ciyar da miskinai din sannan gashi a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan hukuncin ga wanda ya sadu da matar shi da watan azumi cewa yan tabawa yace ba hali yace yayi azumin watanni biyu yace ba hali yace to ya ciyar da miskinai 60 da waɗannan maganganun ku kiyaye jama'a sai malamai suka yadda da ainihin cewa Imam Shafi'i ya iya kare matsayin da ya dauka cewa ba san zuciya ya fadi ba amma kuma ya rage maka ko ka gamsu ko ba ka gamsu ba menene magana me wannan magana take nufi so da dama mutum zai zo ya ce maka algafata malam nayi kisan kai da kuskure an ce yan tabawa ba inda zan samu bawan siya azumin wata biyu ba zan iya ba ko zan iya ciyar da miskinai sai ka tsaya ka nazarci wani hali ne yake ciki da gaske babu bawa da gaske ba zai iya azumin wata biyu ba sai ka ce je ka ciyar din babu laifi sai a bada fatawa da wannan fatawar ta Imam Shafi'i domin su waɗannan malaman fiqh dukkan su shiryayyu ne kuma dukkan su akan gaskiya suke sai dai kuskure kan faru wajen laliban tabbatar da gaskiya to in aka shiga kunci game da fatawar wane da wane to babu laifi sai a tsallaka sai a dauke ta wane babu laifi dan haka ni kaina Albani ina daukar wannan fatawar ta Imam Shafi'i nakan baiwa mutane ita mutun yayi kisan kai ba yadda zai yan tabawa ya kasa azumin wata biyu a jere ya za a yi sai ce je dafa abinci ya ciyar da miskinai guda 60 a lokaci guda shikenan ya kuma ta istighfari ya kuma ta addu'a Allah ya karba wannan ciyarwa kuma Allah ya yafe mishi laifin da ya kuma Allah ya ji dan wancan mamaci jama'a kun ji wannan bayanin kun ji ne muku misalin mutumin da ya kisan kai da kuskure kenan to amma akwai mutumin da kai ka kashe shi da kuskure amma shi ya taimaka maka wajen ka kashe shi ta yi wa ka ce ya za a yi haka na direba ne kai kana cikin tafiya sai kawai sai wani ya afko maka kan titi ya ka iya da kanka ko yaya kake tafiya sannu a hankali shi ya afko maka ne malamai suka ce a nan kuma babu kafara babu diya akan danginka kai ba za ka yi kafara ba danginka ba za su yi diya ba ka'idar ita ce duk mutumin da ya taimaka wa wani wajen wannan ya kashe shi to shi kenan shi ya hallaka kanshi misali
jirgi ne sai ya zo wucewa, sai aka kawo irin wannan gate sai aka kafa, ha? To sai aka samu wani dan ataba mai wayau ya zo yayi irin silisiliyan nan zul zul zai zille a ce shegewa ne, to sai ta kwabe, sai jirgi ya zo sai ya nike shi. Shikenan ba komai akan direban jirgi, ba komai akan dangin shi, dan ataba shi ya taimaka wajen aka kashe shi. Wannan ita ce ka'ida. To kisan kai na kuskure kuwa ai na ganganci shi wannan asarari yake. Za mu zo mu ci, wani bai hude ne ya ga yarinya an doro mata gwalagwalai, sai ya je sai ya janye ta lungu, ya je ya samu kanta, sai ya ainihin hada ta da dutse, kuma ya kawo wani dutse ya kwankwata kashe ta, sai kwashe. Ashe kafin ta mutu tayi dogon suma, da aka gano ta ya zama ba ta iya magana, amma ga idanta yana juyawa, tana iya kada kai, tana iya body gesture, ma'ana tana iya motsa jiki ta yi magana, ta yi jawabi. Aka kawo ta wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai aka ce mata wane ne, sai aka fitar da sunayen suspects, suwa ake zargin za su yi irin wannan abin a anguwan nan, a garin nan suwa ne, sai aka lissafa sunan mutane. Sai Annabi ya zo da ita, wane ne, sai ta kada kai, a'a, wane ne, a'a, wane, a'a, wane ne, eh, sai ta ce wane, sai ta ce eh, kin tabbatar wane ne, sai ta ce eh, shikenan sai ta mutu. Sai Annabi ya sa a kamo shi ma, sai aka buga kanshi tsakanin duwatsu biyu aka kashe shi. Kun ga wannan kisan kai ne na ganganci, haka ka dauki bindiga kai tsaye ka harbi mutum, wannan kisan kai ne na ganganci. Haka mutum yana tsaye ka ce bari in taka banza, da gaske kuma sai ka zo ka taka shi, ko kuma kai wani furuci cewa kana wasa da ni ne, zan nuna maka cewa ni tsohon direba ne, sai na taka ka, sai kuma aka waye gari ka buge shi, to ko ka ce da kuskure ne za a dauko waccan magana a hada ta da wannan kisa, sai a ce dama ka yi alƙawari. Jama'a kuna fahimtar wannan? Za mu ƙara sharhin waɗannan mas'alolin, don mas'aloli ne masu faɗi insha Allahu ta'ala. Kawai ina son ka gane kisan kai na kuskure ne. To yanzu ka kashe mutum da kuskure ya tabbata, ai da laifi da gangan ya tabbata. To hukuncin shari'ar musulunci shine a kashe ka. Kuma a shari'ar musulunci an so a kashe ka da yadda ka kashe, amma ba lallai bane, amma an so a kashe ka da yadda ka kashe. Idan kuma alkali ya ga akwai maslaha, sai iya sauya hanyar kashe ka. Shi yasa kaga anan wannan mutum dutse ne ya danna yarinyar nan, sai dauko wani dutse sai kwankwatsa a kanta, ya rotse ta tsakanin duwatsu biyu. Annabi yasa aka danne shi, shi ma aka yi mishi haka. Ko kun fahimta jama'a? Haka idan bindiga ka sa ka harbe mutum, sai a sa bindiga sai ainihin harbe ka. Idan da takobi ne ka datsa shi, ko wuka ce ka lima mishi, sai a yi maka haka. Amma malamai suka ce ba lallai bane, abin da yake lallai dai a kashe ka, musamman in ya zama mai yiwuwa kisan kan hanyar da ka bi ka kashe shi akwai zallar rashin imani. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, Allah ya wajabta kyautatawa akan komai. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla, idan za ku yi kisan kai to ku kyautata wajen kashewar. Wa idza dhabhtum, in za ku yanka dabba fa ahsinu ha fi dhabha, sai ku ainihin kyautata. Sai ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu, ɗayan ku ya wasa wukashi, wal yurih dhabihatahu, domin dabbar da zai yanka ta samu sauki. To kaga a ƙarƙashin wannan, idan aka gane cewa da ka zo kashe wani, daure shi kai ka samu reza, ka rinka tsaga mishi a jika, ka rinka mishi abubuwa har rai ya fita, to ba lallai ne a yi maka haka ba. Amma kuma a shar'ance in an yi maka haka an yi daidai, da ai kuskure ba, amma ba lallai bane. Abin da yake lallai a kashe ka.
jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya kira mu da sunan mu na imani sai ce ya wajabta mana tsayar da ramuwa game da kisan kai idan da ya kashe da a kashe shi idan bawa ya kashe bawa a kashe shi mace in ta kashe mace a kashe ta sai Allah ya ce amma duk wanda aka yafe mishi wani abu na kisan dan uwan shi da yayi ka kashe dan uwanka musulmi sai ainihin su dan uwan wanda ka kashe sai suka ce sun yafe ba za a kashe ka ba amma suna neman da ka biya wasu kudi to sai Allah ya ce musu madalla da abin da kuka yi to amma ku bi shi sannu a hankali dan ya samu ya biya kada kuma ku yi timing Allah ya sa kun fahimci timing ka ku kaye da lokaci wana eh za a kashe ka gobe saboda ka kashe mana dan uwa dan haka kafin nan da minti 30 ka je ka kawo miliyan 100 to kaga wannan ba su nemi zaman lafiya da shi ba to ai ban da inda zan samu miliyan 100 sai ce to shikenan a je a kashe shi to kaga anan ba su ji shawarar Allah ba ba su yi ittiba'i bil ma'ruf ba ba su kyautata ba su yi mutunci ba ana son a cikin tausayi da kuka yi kuka yafe mishi kisa to kuma ku yi mutunci shine Allah yake fattiba'un bil ma'ruf su bi wannan haƙƙi nasu cikin mutunci to shi kuma fa tunda an yafe mai kisa sai aka ce mishi abinda zai yi yayi kokari ya nemo miliyan 1 to shi kuma kai ya shantake da an taba shi ya ce yau ban samu ba sai ranna na samu ba ku riga kun ce kun yafe ba ai shikenan kawai sai ranna na samu Allah yana cewa wa'ada'un ilaihi bi ihsan an fahimta jama'a dan haka shi mai bayarwa ya bayar cikin kyautatawa shi mai bin haƙi shi kuma ya bi cikin mutunci jama'a ku gaya min shari'ar da ta kai kan wannan kaji yadda Allah yake lallashin wannan amma fa inda Allah so sai rike wuta ka kashe a kashe ka sai a rufe ayar haka ba wanda ya sai ce a bude ta chapter close akwai wanda ya sai ce chapter open amma tunda Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amarin kaga Allah yana son ya samar da zaman lafiya ne sai Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wannan sauki ne ubangijin ku yi muku sannan wa rahma kuma tausayi ne Allah madaukakin sarki ya ji naku domin wanda aka kashe shi an kashe shi ka gaya min duk wani abu da za a yi a kashe wannan ko a yafe mai ko a karbi kuɗi ko a ci mutuncin shi ko a mai rashin arziki zai dawo muku da wannan dan uwan ba zai dawo da dan uwan ba to sai ku natsu sai kuma a yi menene ya dace to da yake Allah yana da nashi adalcin kuma har wa yau sai ya sake gargadin ƴan uwan mamaci saboda al'adar jahiliya bayan an kashe maka dan uwa ka ce ka yafe ashe wai kawai shikenan kai bonono ne sai ka bi baya sai ka je ka kashe wancan yana daga cikin al'adar jahiliya zamu zo mu ji cikin karatu yana daga cikin al'adar jahiliya ka ce ka yafe a baka kudi sai a kawo a baka kudi kuma sai ka bi dare sai ka je ka kashe wancan sai Allah ya ce famani itada ba'da zalika bayan wannan sulhu da yarjejeniya da aka yi wanda duk ya ta'addanci ya je ya kashe wanda aka yafewa falahu azabun alim to yana da azaba mai radadi jama'a kun fahimci karatun ka ce ka yafe sai kuma daga baya sai ka dawo sai ka je karama to Allah ya ce ka shiga uku ka ce a biya ka diya an biya ka sai kuma ka je karama Allah ya ce ka kadi kun ji yadda Allah yake daidaita al'amura shi yasa anan ne zaka zo ka je inda malamai za su tattauna mutumin da yace ya yafe sai kuma aka je aka gano ya bi dare ya je ya kashe wancan menene hukuncin shi aka ce matsayin shi ɗaya da wanda yake san kai kawai yan sai a kashe shi shi ma kuma ya ce ya yafe a bashi kudi an kawo kudi an bashi kuma ya je ya bi dare ya kashe wancan shikenan sai a ce ya yi hukuncin kisa ya hau kan shi don yanzu waccan matsalar ta riga ta ƙare yanzu kuma shi ya haifar da wata sabuwa Na'am, jama'a kun ji wannan aya wanda take dauke da mas'aloli waɗanda suke masu matukar ainihin wato yawa daga cikin masailu waɗanda suka shafi hukuncin kisa. Na'am.
Wannan da ke faruwa yanzu musayi.
Na'am.
Sai mai mutum alƙawarin za ka shi kasar waje.
Na'am.
To za ka ji limami yayi.
Na'am.
Dan yaje sai suka shi a cikin bauta.
Na'am.
Sai ya aikin da zai aikin sana shi ne rai miliyan 2 ko miliyan 3.
Na'am.
Sai mutum da shekara 20 na bauta.
Na'am.
To nan mutum zai iya zai kasar waje a cikin inda bawo.
Eh, dan ayan bautar da shi.
Na'am.
Ware da shi. Kun fahimta jama'a? Sai a dauke ka. A ce za a je da kai Faransa a samu maka aiki, kana zuwa kawai sai ka gane cewa ashe bauta aka saka ka a ciki. Wannan yana daga cikin tsarin bauta da suka fito da ita ta zamani. Shikenan, a yarinya ce sai a zo a samu ubanta a Benin City ko a Okigwe ko makamantan haka, sai a ce ai za a tafi da ita kasar Italy ne. Za a je za a nema mata aiki, za a nema mata kaza, za a nema mata kaza. Tana zuwa shikenan sai kawai ta ga cewa ashe karuwanci aka kawo ta, karuwancin kuma na bauta. Shine kawai yamma za ta yi sai a ce mata ta yi wanka ta fita, ga wani zai fita da ita. Ita wannan uwar gidan tata, ita za ta karɓi kuɗin, ita kawai za a je a yi zinan da ita ne a dawo da ita. Gobe ma wannan ya zo ya ɗauke ta, jibi ma wannan ya zo ya ɗauke ta, har sai a ce mata ai kafin ta samu ƴancin kanta yanzu ta zauna a ƙasar Italiya ta zama ita mai zaman kanta ce, sai ta tara kuɗi kaza, don haka ana nan ana lissafi. Kaga wannan menene? Bauta ce, ita ce ayin, ainul ubudiyya, ita ce tsantsar bauta. To tambayar da ike ita ce yanzu sai ni kafara ta kama ni, sai aka ce in je in yanta bawa, shin zan iya zuwa yanzu in yanta irin wannan? In ka yanta shi ka yanta bawa, ko shakka babu? Babu bambanci wannan da salon bauta ko kaɗan, domin daga cikin hanyoyin da ake mai da mutane su zama bayi tun a jahiliya da musulunci ya samu, wannan hanya tana daga ciki. Salman al-Farisi ba bawa bane, tafiya ce ya yi daga inda yake yana so ya iso Madina, sai haɗu da wasu fatake ƴan kasuwa, sai ya ce na ji labarin za ku je Madina kasuwanci, sai suka ce eh, sai ya ce don Allah ina so in je, ni kuma ban san hanya ba. Sai suka dubi juna, sai a to ai shikenan, ai shikenan, har sun yi sigina shikenan. Ana zuwa kawai da suka je wani gari kawai sai suka saka shi a bauta, kawai sai suka siyar da shi. Ku duba yaƙi aka yi ya zama bawa? Tambaya yi don Allah jama'a eh, wace hanya zan bi in tafi makarantar karo-karo? Sai a ce kama hanyar nan. Kana kama hanya, ashe akwai gidan yankan kai, kawai sai a fito a cafke ka, sai a saka ka, shikenan. Kaga ka tambaya ne, an nuna maka hanya, ashe daga nan za a batar da kai. Da haka suka mai da Salman ya zama bawa. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka samar da bawa ba sai an yi yaƙi kadai ba, amma yaƙi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da bayi sukan samu. Da haka yanzu in ka shiga ƙasashe irin na Sudan da ƙasashe irin namu na Najeriya da makamantansu, akwai waɗanda an bautar da su amma kai baka sani ba. Yanzu akwai irin wannan fitina tana faruwa, wasu garuruka ne daga jihar Niger sai suke ɗiban ƴaƴayensu, sai ainihin sai ta ba wata hajiya, sai ita hajiyar sai ta ainihin rinka kawo 10,000 tana bata duk wata, ita kuma hajiyar sai ta je ta ɗauki wannan ƴa sai ta kai ta gidan wani director a Abuja ko gidan wani minister ko permanent secretary, anan za ta rinka yin aiki. Duk wata ana bata naira 50,000 akan wannan yarinya da ta kawo, ita kuma tana zuwa ƙauyen tana baiwa uwar yarinyar naira 10,000. Don haka yarinyar nan za ta tashi tun karfe 4 na asuba, ta dora breakfast, ta dora ruwan wanka, ta yi wa yara wanka, ta yi kaza ta yi kaza, sai kamar karfe 9 na safe sai ta dan kwanta, sai ta huta zuwa 11, sai ta yi marmaza, sai ta sake dora girki na rana, ta sake yin wanke-wanke, ta yi marmaza ta dora na yamma. Ba za ta kwanta bacci ba sai karfe 1, saboda za ta yi firar dankalin Turawa, za ta gyara kaza, za ta gyara kaza, wanda da shi za a yi breakfast. In ka je ka samu yarinya sai ka ga bauta take. Suna nan suna yaudara ku a majalisa, suna cewa suna fada da bauta da sauransu, amma kowanne yallaɓai da ranka ya daɗe ka shiga gidan shi akwai irin waɗannan. Kowanne akwai. Bauta ce suke yi. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka ita bauta salo take dauka na hanyar da baka shige ta kawai, amma ba lallai bane sai ta hanyar yaki. Domin yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya yadda Salman ya zama bawa, har ya sanya sayyidina Abubakar ya yanto shi. Da sai manzon Allah ya ce a daura yaki a kwato shi saboda dani, amma sai manzon Allah ya yadda ya zama bawa, dan haka Abubakar ka fanso shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na'am. Wato akwai hukunce-hukunce masu dimbin yawa, shi yasa gabana tafsirin Qurtubi ne. Ban sani ba da za ku yi hakuri mu tattauna waɗannan hukunce-hukunce a ciki, mai yiwa ya zama akwai amsar da yawa daga cikin tambayoyin da za ku yi. Amma na amana ka ce.
Na'am.
Shi ne matsalolin tambayan nan da kake, akwai amsar ta yanzu a gabana, amma sannu a hankali ku yi hakuri. Al-Imam Al-Qurtubi kamar yadda nake fadi, kullun yana duban ayoyi ne da Allah madaukakin sarki ya fadi hukunce-hukunce, sai ya tattaro su, sai zo ya tattaro wasu ayoyi da waɗansu hadisai da zantutukan malamai, sai biya na tafatar da hukunce-hukuncen yana tattaunawa. Shi ne kamar yadda na gaya muku, ya rubuta wannan kasaitaccen littafi nashi Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, matattarar hukunce-hukuncen Al-Qur'ani, Al-Mutadamminu wal-Mubayyinu lima tadammanahu min as-sunan ko min as-sunna wa ayatul furqan. Ma'ana Qur'ani, waɗannan hukunce-hukunce yake dauke da su, waɗannan hukunce-hukunce ne na Qur'ani waɗanda sunna ta zo tayi bayani ta fassara a cikin wannan tafsiri gashi a gabana jama'a, a cikin ainihin mujalladi na uku, da abinda Al-Imam Al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace fihi 17 mas'ala, akwai mas'aloli guda 17 a karkashin wannan aya. To amma kaga da yake mu ba karatun littafin asali muka tasa gaba ba, tafsiri muke muku, zamu yi dauki daidai ne mu tace waɗannan matsalolin, mu bi mu tattauna su da gurgurdan yadda muke ganin Allah ya fahimtar da mu, da gurgurdan kuma irin yadda zamu dubi bukatuwar jama'a. Al-Imam Al-Qurtubi yace al-ula, mas'ala ta farko, rawa al-Bukhari wa an-Nasa'i wa ad-Darqutni an Ibn Abbas qala, Imam Al-Bukhari da Nasa'i da Darqutni suka ruwaito daga sahabi Abdullah dan Abbas yace كان في بني إسرائيل القصاص. أجكم بني إسرائيل أكوي راموا. الله يسوكم مسد راموا. كاكشواني توكيما أكشيكا. الله يسوكم مسد. ولم تكن فيهم الدية. سيدي أجكم سباب الدية. باب بيام بانسا. أدي بكدي أبيا كورا أما باب أما أن كاكشيدي را أكشيكا. فقال الله لهذه الأمة. شيني سي الله يتي ووننن الأمة. كتب عليكم القصاص في القتلى كو الامر منزان الله الربوتا مكو اينهن راموا غما دا ودان دا اكا كشي مكو كونغا يزاما كما دوكا بني اسرائيل كينن راموا كو الحر بالحر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى نمجي اي دا ان يكش دا اكشي شي باوا ان يكش باوا اكشي شي mace in ta karmace a kashe ta. Kun ga dokar ta yi iri ɗaya da tasu kenan. To amma inda ta muta sha bamban, inji Ibn Abbas, sai ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, sai ce fal afu. Ahwa din nan da Allah madaukakin sarki ya kawo, an yaqbala diyata fil amt, kisan da aka yi maka na ganganci ka karɓi diyya, to shine sassaucin da Allah ya kawo wannan al'umma. A cikin al'umma bani Isra'ila, duk wanda ya kisan kai sai an kashe shi, babu diyya. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, yattabi'u bil ma'ruf wa yu'addi bi ihsan. Ma'ana shi wanda yace ya yafa kisan, to kudin da ya nemi a bashi ya bi sannu-sannu cikin mutunci a bashi. Shi kuma wanda aka ce an yafe wa kisan, to kudin da aka ce ya biya, shi kuma ya kyautata ya biya waɗannan kudi. Zalika tafifun min rabbikum wa rahma, wannan sauki ne da tausayi daga ubangijinku, mimma kutiba ala man kana qablakum, fiye da dokar da ta zo ga mutanen da suke kafin ku, waɗanda su babu wannan saukin, babu wannan tausayin. Faman itada ba'da zalika falahu azabun alim, wato ina dauko mana fassara sahabi Abdullah dan Abbas ne jama'a. Allah yake daga baya an yi ahuwa, wanda da ya ta'addanci ya je kashe wancan mutum da aka yi wa ahuwa, to shi wannan da ya ta'addancin yana da azaba mai radadi. Qatala ba'da qabulid diyya, bayan ya ainihin karbi diyya kuma ya je kisan kai. Hadha lafzul Bukhari. Malam Qurtubi yace wannan hadisin da ya kawo lafazin Bukhari ne. Bukhari cewa ya haddathana al-Humaydi, haddathana Sufyanu, haddathana Amrun, haddathana Amrun, sami'tu Mujahidan, sami'tu Ibn Abbas. Kun ji yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan fassara daga sahabi Abdullah dan Abbas. Wannan ita ake kira tafsirul Qur'ani bil aqwali salafiyya, fassara alqur'ani da zantuttukan malaman farko magabata. Yanzu an fassara maka wannan aya ne da fassara da Abdullahi dan Abbas yi. Wa qala ash-Sha'bi, shi kuwa al-Imam ash-Sha'bi cewa yayi fi qawlihi ta'ala, game da magana Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya al-hurru bil hurru dinnan ko, qala sai yace nazalat fi qabilatayn min qaba'il al-arab iqtatala, kabilu biyu ne na larabawa sai suka yi fada, suka yi yaki, suka yi kashe in kashe. Faqalu sai suka ce naqtulu bi abdina fulan ibn fulan, kabila kaza da muka yi fada da ita sun kashe mana bawa, to mu kuma sai mun kashe wani da wani. Wa bi fulana, wance da aka kashe mana za mu kashe fulan nan wa fulan, fulan ibn fulan. An fahimta? Wa nahwa an qatada, wato abinda fassarar Sha'abi take cewa kabilu ne guda biyu suka yi fada da juna, kabilan nan an kashe mata wannan, waccan kabila an kashe mata wannan, to amma da suka tashi ramuwa sai suka ce bawan su yana daidai da dan wadancan, dan haka wadancan sun kashe mana bawa, to mu kuma zamu kashe da wadannan sun kashe mana mace, to mu kuma namijin cikin su zamu kashe. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa a'a, ba haka abin yake ba, sun yi zalunci in suka yi haka. Yanzu kun ji mas'ala ta farko, al-Imam al-Qurtubi yana kokarin gaya mana ma'anar wannan aya a jumillance da dalilin da yasa ta sauka. Sai kuma yace as-saniya qawluhu ta'ala kutiba alaykumul qisas, mas'ala ta biyu da Allah yace kutiba, menene ma'anar kutiba? Ma'anahu furida wa uthbita, an farlanta kuma an tabbatar. Wa minhu qawlu Umar ibn Abi Rabi'a, Umar dan Abi Rabi'a wani mawaki ma ya rera waka yana cewa kutiba al-qatlu wal qitalu alaina wa 'ala al-ghaniyati wa 'ala al-ghaniyati jarru ziyuli, yace mu maza an farlanta mana al-qatlu wal qital, kisa da kuma yaki, mu ake kashewa kuma mu muke yaki. Wa 'ala al-ghaniyat, su kuma mata jarru ziyuli, su rinka sanya hijabin su har yana jan kasa. Wato wannan wake ne kawai daga cikin waƙoƙi na jahiliya, yana son ya tabbatar maka da ma'anar kalmar kutiba ne. Sai malam yace wa kad kila, ko da ike wasu sun ce ma'anar kutiba huna ikhbarun amma kutiba fil lawhil mahfuz wa sabaqa bihi al qada, wasu suka ce da aka ce kutiba wai ana nufin abin da aka rubuta a lawhul mahfuz ne kuma aka zartar da hukuncin shi, amma gaskiyar ma'anar wannan wuri kutiba yana daukar ma'anar an farlanta ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da malam ya tattauna wannan mas'ala, sai kuma yace as-salisa, mas'ala ta uku, suratul qisas huwa anna al-qatila furida alayhi idha arada al-wali al-qatla al-istislamu li amrillah. Yaya ake ramuwa? Yadda ake ramuwar ita ce jama'a, duk wanda yake san kai, idan dai har wanda aka kashe wa dan uwa yace bai yadda ba, to shi wannan da aka kashe shi ana ce mishi kawai ya sallama wa umarnin Allah. Wal inqiyadu li qisasihi al mashru', kuma ya yadda da wannan ainihin wato hukunci wanda shari'a ta shar'anta. Wa anna al waliya furida alayhi al wuquf 'inda qatil walihi, shi kuma wanda aka kashe wa dan uwa shari'a ta farlanta mishi ya tsaya ya jajirce wurin ainihin wanda ya kashe mai dan uwa akan cewa lallai sai an bi mai haƙƙin shi. An taba irin wannan jama'a a kasar Saudi Arabia, abin zai ba Hausawa ne, irin waɗannan Hausawa namu na ainihin Makka. Wani yaro Bahaushe saurayi, na ce mai yaro ne saurayi, dan shekara 22 zuwa da 5, yana yawo da wata 'yan wuƙa tashi mai tsini, yana barazana nuna maka ka kawo kudi ka bashi a cikin makka idan ya samu tsota tsohuwa bahaushiya a nan makka ba fa an je aikin haji ba a hausawa da ke zauna a makka ta tara ɗan kudinta yayyai ta bashi taki idan na tsohuwan nan ya lima mata wukan nan ya kwashi kudi kenan ya fito sai aka danke shi aka kai kotu aka yi hukunci shikenan cewa za a kashe shi ɗan uwan shi suka yi iya roƙon arziki ƴar wannan mata ta haƙura ko nawa ne za su biya ta taki har aka tafi inda za a kashe shi lokacin akan wani run about ne wata randa bawul katuwa ta fi girman waccan ta muciya katuwar randa anan ake zuwa ake kisa su a lokacin nan masu kuɗi su ma suka zo za su fanshe shi aka yi da ƴar ta yi haƙuri ta karɓi kuɗi ta yi haƙuri ga diya ko nawa ne sai yadda ta ce ga ƴan uwa ga masu kuɗin gari sun zo suna son su samu ladan ran wannan yaro ta ce ko ɗaya sai an kashe shi to lokacin larabawan ƙauye ake samowa su zo da ainihin takobi kawai a rufe maka ido a hannu ɗaura hannunka ta baya a durƙusar da kai kawai shi kenan balarabe ya taho yana wurwula takobi ta bayanka kawai fit ya kauda kanka kamar alli kawai ana datse kan wannan yaro kawai sai ta guda sosai kawai sai direba ya jata a mota ce tafiyarta ta ce bukatar ta tabiya ya kashe uwarta ita ma an kashe shi jama'a ko shi ma an kashe shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to abinda ake cewa shine kai in ka san kai kisan kai to kawai dole ka sallama in suka ce basu yadda ba sai an kashe ka magana daukar lauya magana daga shari'a kai ka san kai eh ka karbi hukuncin Allah ba da juma wannan ba jama'a wani malami ya kawo min ziyara daga garin Gusau wanda yarima ya yanke wa wannan barawan shanu hannu shi wannan malamin kauyen su daya da wannan barawan yake gaya mini cewa lokacin da aka kama shi barawan aka kai shi aka karanta mishi ayoyi da hadisai cewa ga abin da Allah ya ce yana da jayayya yace ai ya sallama kuma yace akai ta daukan matakai na tsaro sai yace mallam eh kace musu su kyale ni ba inda zan gudu hukuncin Allah na yadda yace dan haka da ana dibo mobile police da bindigogi da menene yace a yace hatta ran da za a yanke mishi hannu yace ni ne naje da kaina gidan kurkuku na dauko shi yace daga ni sai shi a mota na taho da shi aka shirya da likita da sauransu kap sai da ya ba mu labari kap yadda aka yi aka ce ya daga kara turawa suka zo mishi daga nesa za a yi mishi kaza yace a ya yadda da hukuncin Allah na kawo muku wannan ne kawai dan ka fahimci misalin abin da ake nema da kai kai laifi kai ka tabbatar da shari'ar Allah akai maka hukunci eh kuma ka san kai eh kuma abin da akai maka daidai ne eh kaka dauka kara kar ka dauki lauya kar ka yadda turawa su yaudare ka ka sallama amma idan waɗannan shari'o'i ne na ƙarya waɗanda su kansu duk sanda aka yi hukunci za su ce kana da wata uku daga yau ka ɗauka ka ƙara saboda su ma sun san ƙarya ne ba ku jin hukuncin da aka yi wa Al-Mustafa su ma sanda suka yi hukuncin sun san ƙarya ne da haka aka ce an ba da damar ɗauka ka ƙara wata uku da aka ɗauka ka ƙara fa da aka ce an sallame shi saboda an san ƙarya ne amma in kai ka san kai laifin kuma ka san cewa da dokar Allah aka hukunta ka to kar ka dauka ka tsara ka sallama abinda al-Imam al-Qurtubi yake cewa kenan sai yake cewa shi kuma wanda aka yi wa kisa fa shi kuma kai ya zama talasuru an kashe ubanka eh kada ka ce to ajalin shi ne yayi ka sare yadda shi kenan a haƙƙi ne ka tsaya ka jajirce musamman in kana da kanne kanana waɗanda su ba su da wayau yanzu haƙƙinsu dangane da ubansu da aka kashe yana kanka kada ko ka ce to shikenan tunda ajalin shi ai shikenan yo kuwa ba ajalin shi yake kira ba kisan da gangan ana son ka jajirce ka nuna bacin ranka ka nuna damuwarka ka nuna rashin yaddarka sai in an kai wata gaba ta lallashi jama'a kun fahimci wannan amma kun ga kamar yadda na fadi idan akwai kananan yara ko to babu wanda ya isa yafi dan kai in ka ce kai ka yafi waɗannan yaran fa za ka kashe musu uba yan shekara uku yan shekara hudu yan shekara biyar su sun san su yafe ba kuma za a ce a bari sai sun girma a bincike su ba ba za a yi haka ba dan haka an hukunta cewa ka kashe wani hukuncin ka a kashe shi a kashe ka sai babban da sai zo ya ce a madadin mutan gidan nan gaba ɗaya na yafe sai a ce babban da ka yafa haƙƙin ka ne amma baka da ƴancin ka yafa haƙƙin waɗancan ƴan turagusa jama'a kuna fahimtar yadda shari'ar Allah take saboda haka an nemi shi wanda aka yi wa kisan kai ya tsaya wurjanjan amma kuma a tsaya wa shi wurjanjan ko wa tarku ta'addi ala ghairihi kai ta'addanci akan wani amma ya tsaya wurjanjan wajen neman haƙƙi kama kanatil arab tata'adda kamar yadda larabawa suke ta'addanci fataqtulu ghayra alqatil larabawa in suka tashi daga cikin al'ada su a jahiliya kabila kaza a cikin su an kashe mana dan uwa sai su je duk wanda suka samu dan kabila sai su kashe haka suke yi jama'a haka kafirai suke yi har yanzu jama'a wani lokaci ina cikin wari a garin Delta a jihar Delta jama'a na ga wannan da ido na fada ne ya tashi tsakanin yan kabila Ichikiri da yan kabila Orofo a gabana mutum ya jawo matar shi da ƴaƴan shi ya yanka saboda fada ya rikice tsakanin kabilar shi da kabilar ta amma fa shi directly he was not involved shi kai tsaye baya cikin fada amma kabilar shi a cikin gari tana fada da kabilar matar shi wallahi jama'a haka ga bindiga a rataye ga adda yaje ya dauro ta da ƴaƴan tana cewa mekuna help me ni a gaba na akai mekuna help me kai ka taho taimako kafin ya kashe ta ya fara da kai wallahi haka ya danne ta ya yanka ta yace bai san dalilin da yaje ya aure cikin wannan kabilar ba saboda fada ta shi to jahiliya ce jama'a mun fahimta to wannan ba musulunci bane wa huwa ma'ana qawlihi alayhi salam wannan yayi daidai da magana annabi da yake cewa inna min a'tan nasi ala Allah mutanen da suka fi kowa rashin mutunci a wurin Allah yawmal qiyama a ranar alqiyama salasa mutane uku sune suka fi kowa rashin mutunci rajulun qatala ghayra qatili mutumin da ya kashe wani wanda ba shine ya kashe maka dan uwa ba an kashe maka dan uwa sai ka je ka kashe wani da nufin cewa wai kana daukar fansa ko kun fahimta jama'a annabi yana cewa a ranar lahira kafi kowa rashin mutunci kafi kowa mummunan matsayi a wurin Allah wa rajulun qatala fil haram da mutumin da ya kisan kai a cikin harami a Makka ko a Madina ko a birnin Kudus idan kai kisan kai ka tabbatar da cewa ranar lahira kana da mummunan makoma wa rajulun akhadha bi zuhulil jahiliya da mutumin da ya dauki fansa tun tarkicin jahiliya tun ana jahiliya ana da wata gaba da ake yi to da aka zo musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya take duk wani rikici na jahiliya ya take shi rikicin farko na jini da ake sai annabi ya faɗi wan uban shi da aka kashe sai manzon Allah yace na take shi tahta qadamayya hatai duk wani kisan kai da aka yi a jahiliya ba a rama ba musulunci yazo manzon Allah yace chapter close an rufe wannan magana sai yace jini na farko da zai fara yafewa shine shi kanshi an taba kashe wan uban shi kafin musulunci yazo
sauran ƴan uwan uban shi suna cewa za su dauki fansa sai ga musulunci ya zo, sai manzo Allah ya ce dan haka wannan jinin na gidan mu shi kanshi magana ta wuce. Kaga kowa zai fahimci karatu, tunda annabi ya fara da gidansu sallallahu alaihi wa alihi sallam. To idan akwai wani fada da ake da shi a lokacin ana jahiliya, a lokacin kafin a shiga addinin musulunci, yanzu sai aka shiga addinin musulunci, to shikenan fada ya kare. Tsakanin mutanen Tudun Wada misali da mutanen Gyallesu akwai wata jikakkiya ada, tsakanin mutanen Muciya da mutanen Cikaji akwai wata jikakkiya ada, tsakanin mutanen Tudunjukun da mutanen Tukurtukur akwai wata tsumammiya ada. To yanzu an fahimci addini, eh to wannan tsumammiya ta watse, yanzu musulunci za a hadu ayi. To in kai ka ce to ai a lokacin da ake da waccan jikakkiya wane ya taba gutsurewa dana kafa, wallahi sai na gutsure mishi kafa tukuna sannan za a ci gaba da musulunci. Manzon Allah ya ce ranar lahira kana cikin mummunan matsayi. Musulunci ya zo ya rufe duk wata jahiliya. Wannan ainihin hadisi jama'a yana ɗaya daga cikin ainihin hadisai waɗanda al-Imam Abu Dawud da Ahmad ainihin da Ibn Abi Shayba suka fitar da shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wato al-Imam Ahmad da Abu Bakar Ibn Abi Shayba da Abu Ubaida su ne ainihin suka fitar da wannan hadisi, kuma hadisi ne ainihin sahihi wanda sahabi ainihin Abdullah dan Amr dan As ya ruwaito. Jama'a kun ji wannan. Qala Sha'bi da Qatada, al-Imam Sha'bi da Qatada sai suka ce wa ghayruhuma da wadansu malaman, inna ahlal jahiliya kana fihim ghabbagayun wa ta'atun li shaytan, mutanen jahiliya suna da ta'addanci sannan suna da biye wa shaytan, duk abin da shaytan ya ce musu su yi kawai sai su yi. Fa kana al-hayyu idha kana fihim izzun wa man'a, idan aka samu wata kabila wadda take ji da kanta tana jin ta'isa, fa qutila lahum abdun, sai aka kashe bawa a cikin wannan kabila da take jin ita ta'isa, qatalahu abdu qaumin akharina, bawan wasu mutanen ya kashe wa wannan kabilar bawa. Qalu sai su ce la naqtulu bihi illa hurran, mu bawan mu daidai yake da da a cikin su, dan haka sai dai mu je mu karda. Wa idza qutilat minhum imra'a, idan aka kashe mace cikin su qalu sai su ce la naqtulu biha illa rajulan, mu mace a cikin mu daidai take da namiji a cikin su. Wa idza qutila lahum wadi'un, idan aka kashe wani kaskantacce, wani banzan garke, wani sakaran dangi a cikin su qalu sai su ce la naqtulu bihi illa sharifan, mu kuma sai dai mu je mu samu babban mutum a cikin su mu kashe. Wa yaquluna, har sai suke fadin wata magana, al qatlu aw qalil qatli, kisan kai shine kawai zai maganin kisan kai. Malam yace bil wawi wal qaf awqa wa yurwa abqa, kisan kai shine zai sa a wanzu a daina kisan kai. Bil ba'i wal qaf wa yurwa anfa bin nun wal fa, al qatlu anfa lil qatli, kalma ce ta jahiliya, kalma ce ta jahiliya, al qatlu awfa lil qatli, al qatlu anqa lil qatli, ma'ana in an kashe muku to kurama kawai shine zaman lafiya. Fanahahumullahu anil baghi, sai Allah ya hana su irin wannan ta'addanci. Fa qala, sai yace kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi al aya. Wa qala, sannan kuma Allah ya sake saukar da ayar da zamu zo mu karanta ta a gaba, da Allah yace walakum fil qisasi hayatun, idan kuna yin ramuwa game da kisan kai to za a samu rayuwa. To kaga wannan kalma, sai Qurtubi yace wa bainal kalamaini fil fasahati wal jazli baulun azim, bakanin magana Allah da yace walakum fil qisasi hayatun, za ku samu rayuwa mai dadi da lumana da kwanciyar hankali idan ana aiki da dokokin Allah. Wannan kalma ta fi fasaha hatta a wajen ginin larabci fiye da a ce al-qatlu anfalil qatl, kalma ce ta jahiliya. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Sannan sai malam yace ar-rabi'a, darasi na hudu, ko kuma ainihin wato mas'ala ta hudu daga cikin mas'alolin da ke cikin wannan aya, la khilafa anna al-qisasa fil qatl la yuqimuhu illa ulul amri, ku dan rage fankan nan. Malam yace babu ainihin sabani cewa idan aka yi kisan kai ba kowa ne zai je rama ba, in aka kashe babanka
ba zuwa zakai ka dauki bindiga karama ba, in aka kashe danka ba zuwa zakai ka dauki makami karama ba. Wane ne gwamna? Wane ne shugaban kasa? Wane ne sarki? Wane ne hakimi? Shine Allah madaukakin sarki ya dankawa wannan al'amari a hannu. Furida alaihim an-nuhud bil qisas, Allah ya farlantawa masu sarauta da masu mulki cewa su ne za su tsaya wajen zartar da hukunci, wa iqamatul hudud da kuma tsaida dokoki, wa ghairi zalika da kuma kyautata al'umma da samun musu da zaman lafiya. Lianna Allah subhanahu khataba jami'al mu'minina bil qisas, domin kun ji a cikin ayan nan da Allah ya tashi sai magana da mu'minai gaba daya, ko yace me kutiba alaikum al qisas thumma la yatahayyau lil mu'minina jami'an an yajtami'u 'ala al qisas. To ai kaga ba zai yiwu a ce dukkan mu'minai su tashi su yi ramuwa ba, dan haka afa aqamu sultana, su mu'minai cikin su sai suka fitar da sarki, maqama anfusihim, matsayin kansu, fi iqamati al qisas, a wajen tsaida haddi, wa ghairihi min al hudud, da wasu dokoki. Abinda wannan karatun yake cewa shine domin al'amarin al'umman musulmi ya tafi cikin tsari sai aka samar da leadership, dan haka dole ne a samu leadership within the context of the leaders, sannan dole a samu followership within the context of the followers, su mabiya dole ne a samu biyayya, su kuma masu shugabanci dole a samu shugabanci. Ina ma'anar dole a samu biyayya? An kashe maka eh, to karka ce za ka je karama sai ka tafi wurin mai mulki sai rama maka. To shi kuma mai mulki ya gane wannan daukakar da aka bashi amana ce aka bestowing upon him, amana ce aka bashi, yarda ce, kare wasa, shi kuma yayi abin da ya kamata kai kai. To kun ga in aka samu haka an samu dubt kenan, an samu regulation, an samu tsari. Ina fatan kun fahimta. Idan kuwa aka yi maka kisa ka je kai kisa, to ka nuna babu system kenan na musulunci, babu tsari na musulunci. Kamar yadda kai kuma mai mulki idan aka yi wa wani kisa ko laifi ya dauko ya danka a hannunka ka bi mishi haƙƙin shi, sai kai kuma kai wasa da hankalin shari'a, kai kuma ka nuna babu leadership kenan. Jama'a kun fahimci wannan? Dan haka mu ƴan salafiya a Najeriya abinda muke kira shine talakawa su yi biyayya, gwamnati kuma ta yi adalci. Mu ba ma yin da'awar cewa ku yi biyayya, ku yi biyayya kawai, a'a ku yi biyayya, ko kuma masu mulki ku yi adalci, shi ne balance din. Ko kun fahimta? Dan haka masu mulki ku yi adalci, talakawa ko kuma ku yi biyayya. Idan ya zama malami irin Ibn Taymiyyah bai isa kama mutumin da ya laifi ya hukunta shi ba, sai ya dauke shi ya kai shi wurin mai mulki, kenan yanzu a Najeriya ba sa rai ake wani malami in aka yi kisa ya ce shi zai tsaida haddi ba, sai ya ce shi kenan su waye Allah ya danka shugabanci a hannunsu, su wane eh, to ga wane da ya laifi mun kamo shi ku tsai mana da hukunci a kan shi. To idan suna son kada ta rikice, su kuma su tsaya su yi abin da yake daidai. Amma in suka kiyin abin da yake daidai, to sun bude kofar duk wata barna ta faru daga waɗancan jahilai. Amma mu a aqidan mu ta salafiyya muna cewa koda mai mulki ya kiyin adalci, to ko kuma ba za ku dauki doka a hannunku ba. Amma me muke cewa? Ba cewa muke shikenan abatta ba, cewa muke za ku ci gaba da fashuin, za ku tafi from step to step. Allah ya sa kun fahimta. Wato ina son in ce ne mu da ke da'awar salafiyya mun sha bamban da sauran waɗanda su ma suke kiran kansu ahli sunna. Mu abinda muke cewa an yi maka laifi kana da ɗa sai wani ya kashe shi, kar ka bi dare ka je ka kashe wannan, tafi wurin police. Na'am ba sa aiki da hukuncin Allah, eh tafi dai, muna da dalilin mu na haka, tafi. In ka je ka kai kuka ga abin da aka yi maka, dan haka kana so a kamo wani da ya laifin nan a hukunta shi. idan haka kamo shi to a lokacin sai ka fito da matsayarka sai ka ce kuma kana so ne ai maka hukunci da shari'ar Allah domin me duk da yadda kasar ta lalace a haka amma sun ce akwai shari'a kuma akwai kotuna akwai alkalai na shari'a sai ka ce aje can ko kun fahimta jama'a sai a tafi can idan aka tafi to yanzu kenan an amintu da ku ƴan sanda ku yi abin da ya dace an amintu da mai shari'a yayi abin da ya dace an amintu da wanda yake shugabanci yayi abin da ya dace shi kuma sai yasa son zuciya da yasa son zuciya me ya kamata a yi a al'adar mutane sai su ce shikenan Allah ya isa mu ƴan salafiya muna cewa kakkai Allah ya isa ba a kai ba ku sake daukan shari'ar ku kai ta gaba ku je ku rubuta a jarida ku je ku samu suwane za ku nace har sai an bi muku haƙƙinku da haka ne za ku nuna musu cewa kun san haƙƙinku dan haka duk sanda magana ta kama sai su ce mutanen nan eh fitinannu ne haka za su fassara ku amma ku ba fitinannu bane freedom fighters ne masu son zaman lafiya ne wala kun fil qisas hayatu kuna son a rayu ne cikin lumana to ina fadin wannan ne a madadin mu dan haka in wani ahli sunna ya dauki cewa a tunda dai shugabanni sun yi watsi da abun to kai ma kai watsi da abun mu salafiya ba mu yadda ba ba za mu ce ka je ka dauki doka a hannunka ba amma kuma ba za mu ce shikenan ka bar magana ba za mu ce ka tafi gaba ka sake tafiya gaba ka yi amfani da kafofin watsa labarai ka je ka tara lauyoyi ka je ka samu suwane kar ka gaji ko kadan har sai an tsai maka da abin da yake hakkinka ne ko bayan shekara nawa ne idan ku kun mutu ku ba wa ƴaƴanku wasiya su ci gaba da bin abin idan akai haka to shine kuna nuna kuna zaman lafiya amma bari ka ji da dayawa daga cikin ƴan Najeriya waɗanda suke cewa sun yafe ko ƙarya suke saboda za su ce sun yafe kuma sai ka ji abin nan da ake magana jahiliya ce sai ka ji sun yi sai ce to shikenan ba komai sai kuma sai ya je ya hada ƴan daba sai su je sai su kashe wancan ina ma'anar ka ce ka yafe to mu ƴan salafiya al'amarin mu is clean and clear we are transparent to ourselves and we are transparent to others karara muke fitowa mu fadi ina ne matsayin mu dan haka duk wanda ya tabo mu idan mun yafe zamu yafe amma in muka ce ba mu yafe ba sai a ce ku bar su aje gaban an je gaba sai ai wasa da shari'a sai a ji mun sake tsallaka sai a ji mun sake tsallaka sai a ji mun sake tsallaka sai a ji mun sai a ce har yanzu shari'an nan har yanzu shari'an nan kun ga muna da wata tsohuwar shari'a a garin nan da su Ibrahim Zazzaki da suka turo aka zo aka yanki Malam Musa aka daddaba mishi muka je muka kai wa ƴan sanda aka je aka kai kotu aka yi wasa da abin har yau bamu ban maganar ba muna da jikakkiyar shari'a tsakaninmu da kwamishinan ƴan sanda na jihar nan da shugaban ƴan sanda na Najeriya nan har yau maganar bata mutu ba duk wanda kake tunani a Najeriya ya zo har makarantar nan ya bugo waya tunda mun ce bamu yafe ba kuma ba za mu yafe ba amma ba za mu bi dare mu je mu kashe Hafiz Ringin ba za mu je mu kashe Bello Nasara ba amma za mu je mu bi kotu aje ai wasa da shari'a mu sake shirya takardu mu sake zuwa kaza to gobe sai ga duk wanda zai taba mu za a gargade shi a ce mutanen nan to shikenan kaga walakum fil qisas hayatu dan haka duk shari'ar da kuka san muna yi da gwamnatin tarayya ta good luck da gwamnatin sahafin ringin ta ƴan sanda da gwamnatin ainihin ƴan sandan jihar Kaduna babu wanda ko kwaya ɗaya ta sauki har yanzu tana nan a kotu bi muke kusan duk sati duk wata sai mun yi taro mu biya lauyoyi kuɗi har sai ran da aka bi mana haƙƙinmu gobe ma wani dan siyasa ya sake mai da wani dan sanda ba kauye ya sake mana sharri jibi ma wani ya sake gata ma wani ya sake to kaga tunda muka yi haka Hafiz Ringin ya fita taitayin shi Bello Nasara ya fita taitayin shi duk wani dan sanda SSS jami'in tsaro yanzu ya fita harkar mu tsakaninmu da su zaman lafiya in mun yi abin da ya saba doka akai mu kotu su ma in sun yi mana abin da ya saba doka mu kai su kotu shikenan kaga mun zauna lafiya amma me kake tunani a wancan lokaci da mun bi dare mun je mun kona gidan zazzaki ko mun kama mutanen shi mun kashe mun yi abin da mu kanmu ya saba aqidar mu dan haka sai muka kai maganar aka je aka kamo wanda yayi wa malam Musa sahabi wannan abu aka je aka rufe shi bayan lokaci aka je aka yi wasa da sharar aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi san zuciya ko kun fahimta jama'a to haka wannan ma to sakamakon wannan kun ga tun daga wannan lokaci da zazzaki da jama'a shi gaba daya sai suka fita taitaye mu gaba daya sai suka fita harkan mu rubuce rubucen su za su yi a jarida wannan su yi mu ma wa'azozin mu da zamu mu zo mu yi amma magana a dauki makami a tarawa ne sai suka fita taitaye mu kap kaga shikenan walakum fil qisasi hayatun kaga an zauna lafiya don zazzaki bai isa mai da mu ɗan shi'a ba mu ba mu isa mu mai da zazzaki ahlus sunna ba shari'a ta Allah ce ya rage kai ka bayyana abin da kai da mu ma mu bayyana abin da muka yadda amma cewa tunda wani ya ce aqidar mu ba daidai bace aje a daba mai wuka mu ba mu yadda da wannan ba bam yadda dan wani ya wa'azi akan mu ya kafirta mu ko ya zage mu ko ya mana tofin alatsi ne mu ce aje a dake shi ba mu ma muna da raddi sai mu zo mu shi ma yayi haka har abar Allah madaukakin sarki ya bayyana gaskiya amma wani yayi wa'azi ya ce abinda wani yake ba daidai bane sai a ce ku je ku yi mishi makami kun ji wannan to in kun fahimci wannan jama'a matsayin mu kenan mu dake da'awar salafiyya a Najeriya a ƙarƙashin makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya ba za mu tsogale ka fada ta hanyar mu je mu ce mu kai maka farmaki ba amma za mu yi wa'azi in ya fado kanka in ka ji a matsayin wa'azi ka gyara in kuma ka ji a matsayin attack da cin mutunci kana da ɗayan zabi ko kai ma ka kulla wa'azi ka yi attack da cin mutunci ko kuma ka dauki wannan jawabin namu ka kai kotu sai mu je sai mu zuba da kai mu gurfana duk wanda ka dauka a matsayin haka a shirye muke akan haka amma idan aka dauki cewa sun yi mana bari mu ce mu yi musu to wannan kuma za a iya kaiwa wani yanayi ne wanda zai hukunta haka wanda kuma ba ma fatan Allah madaukakin sarki ya kai zuwa ga wannan yanayi dan haka musulunci ya kawo irin wannan ne kuma wannan abin da nake fadin mu muke akai yan salafiyya shine iyakar gaskiyar sakon da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo dashi shine ka tsaya ka bi haƙƙinka a wurin wanda Allah ya danka wa shugabanci dan haka ku waɗanda Allah madaukakin sarki ya danka wa shugabanci Allah madaukakin sarki ya ba ku amana ne da amanar jama'a ku talakawa ku nemi ya za a zauna lafiya ta hanyar mai an yi maka to ka kai kara kar ka dauki doka a hannunka ku kuma da aka kai kara a wurinku kar ku dauka cewa wannan matsalan mai sauki ce tunda talakawa ne a'a tunda wani ne aka yi wa a'a ku yi abin da ya dace yanzu abin da muke cewa al-Mustafa ko shine ya fito ya kai gwamnatin tarayya kotu akan abin da aka yi mishi amma al-Mustafa kai ya zo ya tada yaki al-Mustafa kai ya kashe wani al-Mustafa kai ya zubar da jinin wani amma ya kai kotu ya nemi haƙƙin abin da aka yi mishi ta iyawa kace to ai gwamnatin su ce za ta yi wasa da shari'ar su za a kai lokacin da haka ba za ta yi ba barin gaya muku idan kai baka san tarihin duniya ba da haka duk inda ka ji ta gyaru ko da haka ta gyaru duk inda ka sani a duniya sai da aka yi san zuciya to da aka samu wasu suka jajirce dole sai aka dawo aka rinka tabbatar da gaskiya saboda an san ko an yi zalincin za a samu waɗanda za su yi tabi har sai ran da aka yi adalci to da haka ne ƙasa take gyaruwa a cikin lumana da cikin ruwan sanyi ba tare da tada hankali ba waɗannan ƴan uwanmu muna cewa ƴan uwanmu ne wallahi ba mu kyamar mu ce ƴan uwanmu ne domin musulmi ne su ne waɗannan mutane na Maiduguri menene ya faru sura abin da ya faru kenan laifi ne aka yi musu sakamakon laifin da suka yi doka aka sa aka ce kowa ya sa hular kwano in zai hau babur kowa ya sanya seat belt idan zai shiga mota aka samu wasu su suka hau babur babu ainihin seat belt babu hular kwano aka kama su aka sa su gwale mutanen su suka zo suka gani suka ce su tashi
su kuma waɗannan sojoji ɗin operation flush out suka ce mi in kuka tashi za mu harbe ku suna tashi ko sai suka bi suka harbe su a kafafuwa kun ji genesis na wannan rikicin da ya faru a Najeriya da ake kira Boko Haram sabanin yadda kawai ake gaya maka wasu matasa ne kawai suka tashi suka dauki makami a kun ji asalin abin da ya faru da suka harbe su shikenan kuma aka dibe su aka kai su asibiti to shikenan ni albani ni da kaina an kai jami'in tsaro ne ka rike wannan kasar din da kyau ni da kaina na drama Iduguri a lokacin na aika Muhammad Yusuf ya zo to yanzu ya zama babban malami da in naje Maiduguri in zan mai nasiha ina aika ya zo har daki na har kan gado na in zaunar da shi in mishi nasiha wannan abin da kuke ba daidai bane kuma dole in yi mishi adalci bai taba mini rashin kunya ba bai taba mini cin mutunci ba hasali ma in ne wata magana wani yaron shi ya bugo ya zage ni yayi min cin mutunci in na buga mai sai ya lalubo wannan yaron sai ya ci mutuncin shi kuma sai an ta soke shi ya zo gaba na ya tuba ko ina zariyan dan haka zan kira shi zo in zaunar da shi wane eh kai ka san kaza ba daidai bane ka ji tsoron Allah domin wannan yana daga cikin abin da Allah ya wajabta mana mu da aka dauke mu malamai ba wai mu ga wani ya bata kawai sai dai mu ce ai aikin banza ne ai ba a'a kuje ku ga malam Ja'far ya zauna da shi a Makka ya zauna da shi a wuri kaza an